بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a wannan safiya ta ranar Laraba safiyar 26 ga watan Ramadan shekarar Hijira 1446 wanda yayi daidai da lissafin 26 ga watan Maris 2025 daga masallacin Garki Area 8 a nan cikin birnin tarayyar Najeriya Abuja a jeren giyar darussa na Ramadana domin fadakarwa ga iyayenmu mata Allah ubangiji ya samu dace yau insha Allah wannan shine zai kasance a darasi na karshe wanda zamu rufe da shi muna fata Allah ya saya mana albarka a cikin abubuwan da muka gabatar tun daga farkon wannan wata har zuwa yanzu Allah ya gafarta mana zunubanmu Allah kuma ya karba mana Allah ya sa wato muna cikin bayi da Allah ya enter a yau muna so a takeice kafin shugabanni su zo su yi wani jawabai da sauransu za mu ɗan yi magana a takaice game da abubuwa ne guda biyu abu na farko shine zakar fiddakai ko abin da yake ce ma zakar kono ita zakar fiddakai ita ce wata sadaka sananniya wanda ake so masu azumi su bayar a ga talakawa kafin a tafi sallar idi wato wannan sadaka ana so ta zama hanya ta samarwa da su talakawan yalwa a wannan rana ta idi kuma hanya ta yin kafara na kurakurai da gazawa da mutum ya samu kanshi a cikin watan ramadana kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innaha tu'matun lil miskin wa tuhratun lis sa'imina ita zakar fiddakai ciyarwa ne ga talakawa sannan tsarkakewa ce ga mai azumi mai azumi a ɗabi'ance zai yi wasu abubuwa da za su ɗan rage ladan azumin shi ba zai samu cikakken ladan ba to wannan zakka ita ke cika raguwar ladan kuma kowane musulmi ana so ya fitar da ita masu fitar da ita shine dukkanin musulmi zai fitar ma kansa da iyalan gidanshi mazansu da matansu yara da manya da waɗanda ke yin azumin da wanda ma ba su yi dukka waɗanda suke ƙarƙashin ikonka wanda kake ciyar da su to za ka fitar musu da zakka da iyali da ‘ya’ya da waɗanda kuke rayuwa tare da su ko waɗanda suke aiki a cikin ƙarƙashin kulawarka matuƙar kake ba su abinci to wajibi ne ka fitar musu da wannan zakka in dai musulmi ne su abin da ake so a fitar shine abinci ita zakar fiddakai ana fitar ta ne daga abincin da mutanen wannan yanki suke ci idan shinkafa ce gama garin abincin mu ita za mu fitar idan masara ce haka idan dawa ce haka duk abin da muke ci wanda shine gama garin matsakaitan mutane suke ci to da shi za a fitar da zakar fiddakai ana fitar da ma'auni ne wanda zai kasance wato sa'i ɗaya mudunnabi akan kowane wato mutum ɗaya sa'i ɗaya shine mudunnabi guda hudu za a iya aunawa da hannu shine a haɗa hannaye guda biyu a ɗiba so hudu shine wannan abin da ake faɗa ana so a fitar da ita tun daga faɗuwar rana na ranar da aka ce an ga wata har zuwa asubahi ba a so mutum ya bari a tafi sallar idi bai fitar da nashi ba idan ko mutum ya fitar kafin nan kwana ɗaya ko biyu kafin sallah ma'ana tun daga yau ɗin nan ko gobe za a fitarwa musamman a wuraren da yake an fitar za a tara ne ma wasu 'yan kwamiti su kuma su raba abinda ya sa ba a so a bai wa talaka a ranar farko ɗin saboda wani idan an bashi sai ya cinye a ranar kuma ana so ne ya amfani da shi ranar sallah amma in ba haka ba ana iya fitarwa ma tun ɗaya ga watan Ramadan a fitar a aji سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بيو أبو هريرة aikin kwamitin hada zakafi da kai kuma ya ci gaba da ansa tun farkon Ramadan. Za a fitin mutane hata jinjiri, inda an haife shi kafin ranar sallah za a fitin mishi. Kuma za a fitin mutane hata wanda ya rasu cikin azumi, inda ya yi azumi, an yi azumi ko da kwaya ɗaya ne da shi a cikin iyalan gidajenmu, sai Allah ya mushi rasuwa ko Allah ya mata rasuwa, to shi ma za a fitar da shi. Haka duk wanda ya musulunta cikin Ramadan, idan bayan ya musulunta yana ƙarƙashin ikon ki ne ko ikon ka, to za a fitar mishi shi ma tun da ya zama musulmi. Haka waɗannan ma'aikata da suke cikin gidajenmu, domestic staff, da direba, da mai gaji, da mai kaza, duk waɗannan ma'aikatan dai kai kake ba su abinci, to za a fitar musu. Haka iyaye, wanda yake ciyar da iyayensa ko da suna can garinku, su ma suna cikin lissafi, da haka sai an lissafa su ga baki ɗaya, sannan sai a fitar, sai a bayar da abin da ya kamata a bayar. Wannan zaka wanda bai bayar ba har aka tafi idi, to ya rasa lada mai yawa, amma kuma wajibi ne ya fitar, zai samu gama garin lada na wanda ake samu idan an yi sadaka, tana da lada na musamman. Amma idan mutum bai fitar ba sai da aka je sallar idi, to zai samu lada ne na sadaka gama gari. Allah Ubangiji ya sa mu dace. To a wannan shekarun tambayoyi sukan taso, tambayoyin kamar haka. Na farko, akwai wuraren da irin abincin da ake ci ba na aunawa ba ne. Misali, wanda zai zama cewa wataƙila doya ce abincinsu, kunga ba za a auna shi da tiya ba, wataƙila sai dai a zauna da kwaya-kwaya. To anan abin da za a yi sai a auna kima, ma'ana idan yanzu shinkafar da za a baiwa, shinkafar da za a ba, za a bayar sa'i ɗaya nawa ne darajarta, maɗauka wataƙila darajarta naira 2000, to sai a ba da doya ta naira 2000 a madadin wancan, wataƙila tuba ɗaya zai 2000, saboda sai a ƙirga tuba ɗin sai a bayar. Ko kuma wanda yake cin taliya, spaghetti, kin ga ita ba a auna ta da tiya, to ita ma za a yi mata irin wannan abin nan ɗin. To akwai kuma wuraren da su kuma kwata-kwata ba zai yi a bada abinci ba, saboda mutane sun canza ɗabi'a, ba sa dafa abinci sai dai a siya. Akwai garuruwa ko al'ummar da gaba ɗaya cigabansu ya kai ma dafa abinci ma ƙauyenci ne, duk in lokacin cin abinci yayi sai dai a buga waya a yi oda, ko a fita a je restaurant ko matsam a je a ci a dawo. To irin waɗannan wuraren su ma malamai suka ce sai a canza kimar zuwa kuɗi, kuɗin wajabat ɗin, kuɗin mil ɗin sai a bayar. Allah Ubangiji ya sa mu dace. To wannan a take take nan game da zakatul fitr. Abu na biyu shine idi. Idi shi ne bikin al'ummar musulmi wanda suke yi duk shekara guda biyu. Na farko shi ne wannan da muke fuskanta na ɗaya ga watan Shawwal, wanda ma'anarsa shi ne mu nuna murna da godiya ga Allah akan cewa Allah ya sa mun ga watan Ramadana mai albarka, lami lafiya, mun shiga mun fita, mun samu alherin da ake samu a ciki. Sadaka za mu nuna wa Allah godiyanmu, shi ne ma'anar idi na ƙaramar sallah. Kamar yadda shi ma na babbar sallah, nuna wa Allah godiya a kan abin da ya faru na shekara ta ƙare, da kuma aikin hajji da musulmai suka yi, da hawan arafa, da tunanin Allah maɗaukin sarki ya gafarta mana zunubai waɗanda suka je aikin hajji, wanda kuma suke gida sun yi ibadan nan ta kwanaki goma na farkon Zulhijja, sai a taya juna murna. To a musulunci akwai fiqhul afrah, wato akwai ƙa'idoji da suka shafi murna. A musulunci idan za a yi murna, to ibada ce ita ma. Don haka Allah maɗauki sarki ya kawo mana sallolin nan na idi guda biyu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya canza muku da abin da da ake yi a ƙasar Madina na bikin kalankuwa ko wani festival da ake yi wanda a cikin shi kawai abin nan ne ake yi, guje-guje da dawakai, da wasa da makamai, da zuwa wuraren shakatawa. maimakon haka musulmi sai mu fita mu je bayan gari da hantsi ayi sallah raka'a biyu liman yayi addu'a yayi huduba yayi mana wa'azi nabi sallallahu alaihi wasallama ya umarni da cewa idan za a fita sallar nan ta idi to kowa ya fita maza da mata manya da kanana masu aure da zawarawa da ƴan mata ƴan kwailaye da ƴan mata riƙaƙƙu kowa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hatta mata waɗanda suke fashin sallah ba a dauke musu ba su ma za su fita su je sai dai idan sun je in za a yi sallah sai su koma gefe su jira tunda ba su sallah idan an gama su dawo su zauna a cikin musulmi su halarci abinda ake yi na wa'azi da addu'a da tunatarwa hakanan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kowa ya saka kaya mai kyau kowa ya ci kwalliya yayi ado a sa kayan da muke ce ma kayan sallah wanda take da shi da yawa babu laifi ta arama wanda bata da shi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda bata samu lulluɓi za ta saka ta je ba ta nemi na aro ta saka liman zai mana sallah raka'a biyu kamar yadda aka saba wanda annabi sallallahu alaihi wasallam tutur in yazo wannan sallah yakan karanta suratul fatiha da sabbihi isma rabbikal a'la ko suratul raka'a ta farko kenan raka'a ta biyu sai kan suratul fatiha da hal ataka hadithul ghashiya wata rana kuma yakan canza ya karanta suratul fatiha da qaf wal qur'anil majid a raka'a ta biyu suratul fatiha da suratul qamari ikatarabatu sa'atu wa shaqqal qamar wannan surorin gaba dai muka kalle su za mu ga cewa a cikin su akwai labarin tashin alkiyama ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana amfani da wannan dama ya tuna wa mutane cewa wannan taron da kuke gani an cika din nan fa to fa wata rana za a yi irin shi a gaban Allah za ka mu shirya ana so kowa in zai shi tafi idi ya ci kwalliya kwalliya kuma bai nufin tsaraici lalle asirin sa jiki kuma in so samu ne an fi so a je da kafa idan wurin babu nisa kuma ana so ya zama bayan gari ne ko wani fili wanda ba ginannen wuri ba sannan ana so tun da garin Allah ya waye a fara kabbara Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd kowa ana so a cika gari da kabarbarin nan ko ina a ji su haka musulmi za su fita har su isa filin masallaci su je a yi wannan sallah raka'a biyu sannan liman ya hudubobi ya yi wa'azi sannan kuma a dawo gida ana so in zai yiwu wajen dawowa gida hanyar da ka bi ka je masallacin daban da hanyar da ka bi ka dawo a lokacin sallah azumi irin wannan ana so mutum ya ci abinci kafin ya fita ana so a ci abinci don ya san cewa yau ba a azumi don haka a ci abinci kafin a fita amma a sallah babba shi ne ake so idan mutum zai iya ya kame baki kada ya ci abinci har sai ya dawo daga sallar idi musamman idan zai yi layya ya fara ci daga naman dabbar layyarsa amma ita wannan sallah ta azumi ana so lallai mutum ya ci abinci kafin ya fita mu kiyaye kuma ba a yin azumi kowane iri ne ba a yin azumi ranar sallah shari'a ta hana amma a ƙaramar sallah to ranar sallar ne kawai washe gari daga biyu ga wata mutum zai iya yin azumi in yana da bukata musamman wanda ake bin shi ramuwa na shan azumi to ana so ya fara ramawa da wurwuri sannan duk wanda ake bin shi ramuwa to bai dace ya yi sittu shawal ba sai ya rama mu kiyaye kada ana bin ki ramuwa azumi da kika sha kuma kawai bayan sallah ki kama yin sittu shawal wata ma ta yi sittu shawal din amma ta kirama na farilla da ake binta babu abin da za ka yi na ka samu kusanci zuwa ga Allah fiye da aikata abin da Allah ya wajabta maka saboda abin da Allah ya wajabta miki farko shi ne azumin ramadan kin yi azumi na ramadana a ɗabi'ar tsiyama ce kin sha wasu to da zaran azumi ya wuce abin da za ki fara yi shi ne ki fara rama waɗannan ko da ba ki samu halin yin sitti shawwal cikin shawwal ba za ki yi ki jinkirta su ki yi su cikin zulƙa'ada ya halasta amma dai ya zama wanda kika fara yi guda hudu ko biyar ko shida da ake bin ki ne da kika sha shine ma'anar cewa idza sallatil mar'atu khamsaha wa samat shahraha kun tuna mun yi katuwa kan wannan hadisin wa ata'at ba'laha idan mace tana sallar ta biyar sannan tana azumin cikakken wata sannan kuma tana biyayya ga mijinta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ranar alkiyama za a bude mata kofin aljanna ta zabu wadda ta ga dama ta shiga saboda haka ramuwa azumi shi ya kamata a fara yi ga wanda ake bi ramuwa kafin a kai ga na mustahabi na sittu shawwal shi ma sittu shawwal din yana da lada sosai nabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin muslim yana cewa man sama ramadana wa atba'ahu sittan min shawwal wanda da yayi azumin watan ramadan sannan ya biyo baya da azumi shida a cikin shawwal nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a gafarta mishi wato za a bashi lada kamar yayi azumin shekara guda so da haka lada ne mai yawa ga wanda ya samu hali amma dai mustahabi da zaran an yi sallar idi an yi hudu ba an gama mutane za su sake bin hanya su dawo gida idan an dawo gida shi kenan a ƙaramar sallah an gama iya ibada duka sauran al'ada ne kuma kowa an ba su dama su yi gwargwadon al'adarsu hawan sallah ne hawan bariki ne hawan fani sau hawan wane ne a yi ta yi sarki da gwamna da kowa a je a yi ta hawa wannan al'adu ne sannan ziyarce-ziyarce da aka saba da ake ce ma yawon sallah shi ma al'ada ce mai kyau sannan kyaututtuka raba abincin sallah raba abubuwa na kyauta barka da sallah duk wani abu da za a yi da sunan biki wanda bai saba wa shari'a ba to ba laifi ana iya da irin wasannin da ake kikirwa yanda irin a haɗa ma yara wani wasan sallah wani gasa wani abu na zuwa ziyarce-ziyarce asibiti ko gidan yari ko wurin dangi da sauransu abinda da ya zama wajibi a guje mawa shine ganganci da ababen hawa wanda galibi matasa suke a yi ta guje-guje da ababen hawa wannan ba kyau saboda wato arrada rayuwa ne ga halaka babu kyau da kuma yawo irin na rashin kirki na cakuɗaɗɗen na maza da mata ko shaye-shaye wani ya yi tsawon wata guda yana ƙoƙarin ya tuba daga fasikanci amma a ranar sallan nan gaba ɗaya zai ɓata duka tubarsa to wannan yana daga cikin alama a kan cewa azumi da mutum ya yi cikin ramadana to bai samu dacewa ba ba a karɓa ba wanda duk ranar sallah zai koma saɓon Allah abinda ya baro a baya to alama ce a kan cewa cikin azumin nan aikin shi ba karɓaɓɓe ba ne alamar a ce aikin mutum ya karɓu shine a ga cewa wannan nagartar da ya yi ƙoƙari ya samo wa kansa a cikin azumi ya daina yin abubuwa na fajirci ya daina yin abubuwa na rashin daraja to a ga cewa wannan abin ya ci gaba da faruwa har bayan sallah to alama kenan akan cewa yana cikin ƴantattun bayi yana cikin bayi waɗanda Allah ya karɓi ayyukansu amma wanda za a ga cewa daga zaran sallah ta wuce ya koma angula ta koma gidanta na tsaniya an tafi ana ta clubbing an tafi ana ta shaye-shaye an tafi ana ta ɓarna ko zinace-zinace to wannan duka mummunar alama ce akan cewa ayyukan da mutum ya yi a cikin watan azumi bai samu wata nagarta game da su saboda haka mu kiyaye musamman ku iyayenmu mu kiyaye amana ƴaƴanmu da suke hannunmu kar mu bar su mu ce wai saboda sallah ne su yi abin da suka ga dama ba haka ba duk abin da za su yi kada ya wuce haddin shari'a har ila yau a ranar sallah musulunci ya halasta wasu abubuwa waɗanda dama ba da can ma ba a halasta su alal misali musulunci yana tsananin ƙyamar jin kiɗa sauraren kiɗa musulunci yana ma kiɗa kallon wata murya ce ta shedan mai kashe zuciya duk mutumin da ya saba da sauraren kaɗe-kaɗe to galibi zuciyar shi takan bushe imanin ta yayi rauni yakan kuma nisanci alkhairi saboda haka an hana amma a ranar bikin sallah to ya halasta musamman ga mata da yara wanda suke so a dan basu su dan shakata su dan yi sharholiya babu lifi a wannan rana koda an kunna kida ana taji koda za ku tare raye a cikin gidajenku wannan babu lifi dan dai na ranar sallah rana daya Nabi sallallahu alaihi wasallama ya shigo gida sai ga wasu mata ƴan mata guda biyu suna kida suna rawa a cikin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya kauda kai kawai ya wuce a gunshi da ce musu a'a ranar sallah ne sayyidina abubakar ya shigo sayyidina umar da abubakar suka shigo suna gani suka fara fada suna cewa yau kuma muryar shedan a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku kyale su kada a ce addinin mu kwata-kwata babu sauki a cikin sa so da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bari ayi a wannan ranar saboda wanda ya ga yana so musamman mata da yara mutum da ya babba namiji kan bai kamata a ce koda irin wannan abu ya halasta kuma a ganshi a ciki ba bai dace da girman namiji ba amma mata da yara an halasta musu a irin wannan rana kamar yadda aka halasta musu a ranar da ake bikin aure shi ma ya halasta saboda babu laifi a wannan rana idan kuna da wani dan wasa na al'ada ko wasu waƙoƙi da ake so a ɗan saurara ko wasu kaɗe-kaɗe da ake so a yi babu laifi ana iya yi ba tare da an bayyana tsaraici ko an yi wani abu da ya saɓawa asalin ƙa'idojin shari'a ba. Har ila yau daga cikin abubuwan da ya kamata mutane su kiyaye a lokacin bukukuwan sallah shine a kiyaye cakuɗaɗɗen nan maza da mata duk da an halasta a yi biki an halasta a yi annashuwa amma doka tana nan game da hana cakuɗaɗɗeniyan maza da mata wani yana daga cikin basic dokoki da suka shafi addinin musulunci yana daga cikin dokoki basic da suka shafi addinin musulunci wanda ba za a yi compromising ɗinsu saboda wannan kamar yadda ba za a yi compromising ɗin watan tsaraici ba musulunci ya hana bayyana tsaraici ya yi la'anta ga mata masu fita tsirara ya bayyana munin zunubin ɗiya mace balagaggiya sawa'un mata aure ce ko budurwa wadda za ta fita jikinta ba ta lullube shi ba saboda haka ba daidai ba ne ba a ba da wannan dama ba saboda haka duk abin da za a yi na kwalliya da gayu ya zama a cikin gida ne in kuma har za a fita to a yi lullubi wanda shari'a ta yarda da shi wannan ba a halasta ma wato mata su bayyana tsaraicin saboda ana bikin sallah hakanan yawace-yawace marasa ma'ana tafiya wasu wurare da za a je a yi ta wasu baɗala wuraren da za a je a ta dinga wani form play abubuwa marasa kan gado duk wannan ma bai halasta ba mutum zai iya ɓata duka ayyukan shi na watan ramadana a wannan wuni guda ɗaya da ake bikin sallah za ka mu kiyaye kada mu zama daga cikin waɗanda muke ɓata ayyukanmu bayan mun gina su tsawon wata muna ƙoƙarin mu gina ayyukan alkhairi ko mu zo lokaci guda mu ɓata su za ka mu kiyaye a taƙaice ɗan uwa masu albarka waɗannan su ne taƙaitattun bayanai game da ainihin wato bikin sallah farko za a ci abinci kafin a fita sannan za a fita sallah bayan gari idan ba a samu halin fita bayan gari ba duk inda ya samu ana iya yi sannan kuma ana so a sa kaya mai kyau kowa ya shiga mai kyau sannan a tafi ana kabarbari ana ainihin ambaton Allah har a je a dawo ba za a fasa kabarbarin nan ba sai liman ya zo zai tada sallah ana yin sallah ne sannan a yi huduba ana sa ran sallah nan ta zama ko dai lahadi kenan ko lahadi ko litinin idan an ga wata 29 ga wata to shine zai zama lahadi kenan idan ba a ga wata ba to sai a cika azumi 30 sai ya zama ranar litinin an ce akwai waɗanda wai su sun sha alwashin ko a ga wata ko ba a gani ba su ba za su yi 30 ba to wannan mummunan saɓon Allah ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana wasu mala'iku sun zo suka ce mishi ka tashi mu je yace ina za ni suka ce Allah ya ce mu zo mu tafi da kai za ka je wata ziyara ne aka tafi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka hau da shi wani abin hawa aka tafi da shi sama ko kuma aka tafi da shi da inda aka tafi da shi, to shine da ya dawo yake bada labarin abubuwan da ya gani. Daga cikin abubuwan da ya gani, yace ya ga wasu mutane an rataye su kafafunsa a sama, kansa a ƙasa, kamar yadda ake rataye rago idan an gama fiɗe shi din. Kuma an yace kuma an tsaga muƙamuƙansu kamar yadda ake fasa bakin rago, kuma an babbake kai, jini na ta zuba. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye ce su waye waɗannan? Aka ce waɗannan su ne masu shan azumi a Ramadan, babu uzuri, wanda zai ƙi yin azumi saboda bai da kirki, ko kuma saboda an yi 29 wai shi ba zai cika 30 ba. To wannan shi ne uƙubar da ake yi musu a lahira. Al-Imamu Zahabi yake cewa wasu malamai ma suna ganin mutumin da zai iya tsaurin ido ya ci abinci a Ramadana da rana, ba mara lafiya ba, ba matafiyi ba, ba mace mai larura al'ada ba, haka kawai saboda rashin jin tsoron Allah, ce to wannan ana ganin ma kamar ya ma rabu da musulunci, wato ba addini yake ba kuma. Saboda haka mu kiyayi tunanin cewa wai mu ba za mu yi 30 ba. Mutumin da ya yi 29, menene idan ya ƙara ƙwaya ɗaya? Su salaf magabatanmu, idan aka ce wata ba a gan shi ba yau 30, ƙara murna suke yi. Saboda sun samu another 24 hours za su ƙara bautawa Allah da ibada azumi. Kamar yadda za ki ga telobi suna son haka, ko telo idan aka ce ba a ga wata ba yana murna, ya samu ƙarin 24 hours wanda zai ɗan rage matsalolin kwastomomi kafin wata zo ta zazzage shi ko ta sha kwalarsa. To haka ya kamata mai tunani cewa samun ƙarin kwana ɗaya ɗin nan wata ƙarin dama ce ta karatun Alƙur'ani, ta tasbihi, ta sallah, ta azumi da sauransu. Saboda haka ba abin mai baƙin ciki da takaicin ai mun gama shirin sallah yanzu kuma an zo an lalata mana shirin sallah, ba abin mai baƙin ciki ba ne. Abin mai farin ciki ne mu ga cewa mun samu wata dama. Insha Allah, kamar yadda na ambata, a yau muke fata za mu rufe wannan darsa ga baki ɗaya cikin ikon Allah. Tunda aka fara azumi yau 26 kenan, muke ta ƙoƙari da ‘yan uwa wajen ganin cewa mun tattauna da ku akan mas'aloli na da suka shafi addini, suka shafi rayuwa, gwargwadon hali. Kuma abinda muka gabatar duka muna addu'a Allah Maɗaukakin Sarki ya karɓa mana wanda yake alkhairi, Allah ya biya mu alkhairin mu ya ƙara mana da falalarsa. Wanda yake kurakurai, Allah ya gafarta mana ya cire shi daga cikin ƙwaƙwalenmu. Abinda muka faɗa daidai Allah ya amsa mana. Wanda yake kuskure muna fatan Allah ya gafarta mana. Ku kuma da kuka yi ta zuwa, kuka jure kuna ta zuwa, to muna muku addu'a Allah ya saka muku da alkhairi, Allah ya shi muku albarka. Ibnu Qayyim yana cewa babu mutumin da ya maka alkhairi kamar mutumin da ya amince ka gaya masa abinda ka sani ya aiki shi, wannan ya taimake ka. Saboda muna muku godiya, Allah ya saka muku da alkhairi, Allah ya sa albarka a cikin zuriyarku da iyalanku da zamantakewarku da abubuwan da kuke. Kuma kamar yadda muka ambata, insha Allah za mu ci gaba da ƙoƙarin ganin ta hanyoyin da suka dace mun ci gaba da ba ku gudunmawar da za mu iya game da addini, game da karantawa. Akwai waɗanda na san sun samu dama sun shiga cikin group da muke aiko da karatuttuka. Wanda ba su samu dama ba za su iya rubuta lambobinsu, a ba da takarda a rubuta lambobi sai a sake saka su a group ɗin saboda su dinga samun karatuttuka. Hanya ce mai sauƙi ta samun karatuttuka da za su amfane mu su gyara mana addininmu da rayuwarmu. Sannan kuma insha Allahu za mu ba Malam Yusuf gashi dama zai yi mana ta'aliki kafin shugabanni su zo su ma su yi nasu jawabin. Ni zan dakata a nan insha Allah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.